Sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin Sashen Hausa na Abuja a kan mitoci 16, 21 da 22 sai kuma ta duniyar gizo a biyohausa.com ko sashenhausa.com. Kazalika ana iya sauraron mu a gidajen rediyon amfani Fara'a, Niya, Sarauniya da Dalol a Jamhuriyar Niger sai kuma ta Alfa Radio a Kumasi, Ghana. Ma sauraro barkanku da dawowa wannan shiri na musamman da ni Sale Shehu Ashaka zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. A shirin za a ji cewa rashin jituwa tsakanin direbobin motoci da 'yan sanda ta sa dakatar da zirga-zirga na tsawon sa'o'i tsakanin hanyar Yola zuwa Gombe.
Mun muna nan ba gudu ba ja da ba sai an biya direba kudin sa da aka dauke. An dauki kudin sa naira 40,000.
Ita ma wata kungiyar sulhu a Jamhuriyar Niger ta yi zama da 'yan kasuwa don shawo kan duk wata takaddama.
Saboda aka yi sulhu mutane sun yi jin daɗi tunda su suka samu gyaran matsalar da suka samu.
Shin me wasu 'yan majalisa da tawa ke cewa ne kan yunkurin wasu jihohin kudu na amshe karɓar harajin VAT da baki ɗaya?
Hayaniya ce kawai ake ta yi, amma na tabbatar in ka tambayi ra'ayin 'yan majalisa da yawa ba za su amince jihohi su karɓi VAT ba.
Masanin kimiyyar siyasa Dr. Abubakar Kari zai yi mana sharhi kan halin da siyasar Najeriya ke ciki gabanin gwagwarmayar zaben 2023. Yau Juma'a muna da shirin yanayi da muhalli da Aishatu Ma'azu za ta gabatar. Farko ga labaran duniya daga Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. 'Yan sanda a jihar Tanis da ke nan Amurka sun ce harbe-harben da aka yi a wani shagon sayar da kayan abinci a gabashin Memphis sun yi sanadin mutuwar wani mutum da kuma jikkata wasu 12, sannan an samu ɗan bindigar a mace. Shugaban 'yan sandan Colville Daley Lane ya ce harbin ya faru jiya Alhamis da yamma a wani kantin sayar da kayan abinci na Kroger da ke garin mai nisan mil 30 gabas da Memphis. Ya ce dududu mutane 13 aka harba, kuma an ɗau 12 daga cikinsu zuwa asibiti, wasunsu sun samu rauni sosai. Ya ce jami'an 'yan sandan SWAT sun shiga cikin shagon inda suka kubutar da mutanen da ke ciki. Sannan ya ce daga baya an tsinci gawar maharin da rauni da ake ganin na harbin kansa da ya yi ne. Wata kotun soja a ƙasar Somalia ta yanke hukunci ma wasu 'yan ƙasashen waje biyu masu tsatsauran ra'ayi saboda laifin taya ƙungiyar 'yan ta'adda ta Al-Shabab yaƙi. Kotun a Mogadishu ta yanke wa Darren Anthony Barnes ɗan Birtaniya da Ahmad Mustaqim bin Abdulhamid ɗan Malaysia hukuncin ɗaurin shekara 15 a gidan yari saboda kasancewarsu 'yan Al-Shabab da kuma shiga ƙasar ba bisa ƙa'ida ba. Jami'an kotun sun ce su ne masu tsatsauran ra'ayi 'yan ƙasashen waje a Somalia da aka yanke wa hukuncin zama mamba a Al-Shabab. Masu gabatar da ƙara sun ce Abdulhamid da Barnes sun zo Somalia ne don taimakawa Al-Shabab da lalatawa da zubar da jini. Lauyan mutanen biyu Muhammad Warsame Muhammad ya ce mutanen biyu sun musanta cewa su mambobin Al-Shabab ne, kuma sun yi da'awar cewa sun zo Somalia ne don ziyartar danginsu da abokanansu. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Alhamis, ministan harkokin wajen Faransa Genevieve Drian ya shaida wa sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken cewa zai ɗau lokaci da kuma matakai kafin a iya gyara ƙawance tare da Amurka sakamakon wata yarjejeniya da aka kulla ta cinikin jirgin yakin ƙarƙashin teku wadda ta janyo wargaza yarjejeniyar da aka yi da Faransa ta samar wa da Australia da jiragen masu amfani da man diesel. A makon da ya gabata Amurka da Burtaniya da kuma Australia sun ba da sanarwar wata yarjejeniya wacce a maimakon haka Amurka da Burtaniya za su samar wa da Australia jiragen yakin ƙarƙashin ruwan na teku masu amfani da makamashin nukiliya. Wannan mataki ya fusa ta ƙasar Faransa wacce ta janye jakadunta daga Amurka da Australia. A farkon wannan makon, Lidren ya bayyana damuwa kan abin da ya bayyana a matsayin yaudara daga ɗaya daga cikin tsoffin ƙawayenta. Ya faɗa wa 'yan jarida a Majalisar Ɗinkin Duniya a wannan makon cewa Amurka ta yi wa Faransa ɗan waken zagaye kuma ta ɓoye sabuwar yarjejeniyar tsawon watanni. Filin Amurka na musamman a ƙasar Haiti ya yi murabus ba zato ba tsammani, inda ya cece gwamnatin shugaba Joe Biden saboda abin da ya kira rashin tausayi da daukar matakai da babu amfani na mayar da dubban yan kasar Haiti yanci rani zuwa kasar ta Caribbean. Ambassador Daniel Foot, wanda ya rike wannan makami na watanni biyu kacal, ya aika da takardar murabus dinsa zuwa ga sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken, yana mai cewa matakin da Amurka ta dauka game da Haiti na cike da matakan kurakurai. Ya ce an yi watsi da fatali da shawararsa a Washington lokacin da ba a gyara ba don tsara wani labari na daban daga nasa. Tun a ranar Lahadin da ta gabata, Amurka ta ɗebe ɗaruruwan ‘yanci rani na Haiti ta jirgin sama zuwa ƙasarsu bayan sun yi tururuwa zuwa kan iyaka Amurka da Mexico a Del Rio da ke jihar Texas, inda suke fatan shiga sannan su zauna a Amurka. Jiya Alhamis, hukumar da ke saka ido kan magunguna ta Tarayyar Turai ta faɗa cewa tana shirin yanke shawara a farkon watan Oktoba kan ko ta amince da allurar rigakafin COVID-19 ta Pfizer kashi na uku ga waɗanda suka haura shekara 16. Hukumar kula da magunguna ta Turai EMA da farko ta amince da yin allurar rigakafin ɗigo biyu, amma ta ce ci gaba da ƙaruwar masu kamuwa da cutar a cikin waɗanda aka yi wa allurar rigakafin ya ƙara sa ta gaggawa yin nazari kan yin allurar kashi na uku ga mutane 'yan shekara 16 ko sama da haka, wanda za a yi musu watanni 6 bayan sun karɓi cikakkiyar allurar rigakafin. Jami'in EMA Marco Caballeri ya faɗa wa taron 'yan jarida cewa ana sa ran sakamakon binciken zai fito a farkon watan Oktoba, idan dai ba wai an samu wani ƙarin bayani da ake buƙata ba. Ranar Laraba da ta gabata a Amurka, hukumar tantance magunguna da abinci ta ƙasar FDA ta amince da yin allurar kashi na uku ta Pfizer ga mutane 'yan shekara 65 ko sama da haka, waɗanda suke da haɗarin kamuwa da cutuka masu tsanani da mutane waɗanda suke kamuwa da coronavirus.
Labaran duniya aka saurara, yanzu za mu shiga babin rahotanni. Wata takaddama tsakanin direbobi da 'yan sanda a jihar Adamawa ta haddasa dakatar da zirga-zirga kan babbar hanyar Yola zuwa Gombe na tsawon sa'onni. Lamarin ya auku ne a garin Gwalam da ke zama madakatar manyan motoci a yankin Numan. Ga rahoton Salisu Garba Lado.
Rikicin ya faru ne a hanyar da ya taso daga jihar Adamawa zuwa jihar Gombe tsakanin jami'an 'yan sanda da direbobi masu tukan manyan mota, inda har suka kai da datse babbar hanyar wadda aka shafi sama da sa'o'i 5 ana tafka wannan rikicin, inda direban yake zargin cewa jami'an 'yan sandan ne suka yi sama da fadi da dubunsa 40 a yayin da suke kaftarsa, wadda hakan ta sanya ya kai ga datse wannan babbar titin. Abdulkadir Abdullahi Gashuwa direba ne wanda ya shafe sama da shekaru da dama yana bin wannan hanyar, wadda ya tabbatar da akuwa lamarin ya kokara da cewar irin cin zarafi da jami'an tsaro ke musu a wannan titin hakan bai dace ba.
Mu dai ɗaya daga cikin direbobin mu da yana tafiya kan hanya, ɗan sanda suka biyo shi suka tsare shi suka fito da shi suke dukansa suka buga mai yaron motar din ciya ga shi, kuma direban yana kokari ya yi blocking din hanya, suka ga ya rika hanya sai suka juya da motar su suka koma Adamawa. Mu muna nan ba gudu ba jada ba sai an biya direba kudinsa da aka dauke, an dauki kudinsa naira 40,000, ba shiga ba fita, muna nan tsaye daren mu ba mu yadda da wannan irin zaluncin da ake na kan wannan hanyar ba. Ko ina kana yawo a Najeriya amma ba inda za a ci jarahin ka sai ka shigo jihar Adamawa. Ga lalacewar hanya, hanyar nan ta yi shekara wa shekaru kuma muna ƴan yara, wannan hanya ba a yi ta ba duk a jihohin Najeriya, arewacin Najeriya ba hanyar da ta samu matsala irin jihar Adamawa. Ma'aikata ba inda suke cin jarahin mutane irin wannan hanyar.
Shi ma Haruna Muhammad mazauni ne a yankin Gwalan, wadda a wannan yankin lamarin ya auku, ya koshe da mana cewar
direba ne ya fito ƴan sanda suka tare shi ya ji tsayawa sai suka bi shi, da suka bi shi suka je suka sha gaban mota da ya fita motar kuma suka ce sun tare shi bai tsaya ba, shi kuma ya ce a yi babban mota ne ba zai yi wa tare shi a take ya tsaya ba, ina ya kai ga har suka dake shi suka fifita miki tiyagar da shi da yaran motar shi, daga nan shi kuma direban da ya gaya miki wulakanci ya gita hanya a tare motar, duk yan uwan shi manyan mota an san sun tambaya mai faru ga abin da ya faru ya suka taru suka yi da tare hanya.
Bayan an kai ruwa rana da kartan kaza da ta gudana tsakanin direbobin da 'yan sanda, 'yan sandan sun mayar wa wannan direban dubunsa 40, ɗan sandan da ya kawo wannan kuɗi ya ce alu masu shaida.
Jama'a kun shaida ga kuɗi.
Ga irga.
yayin da nake hada wannan rahoton na tuntubi jami'in hurda da jama'a na rundunar yan sanda jihar Adamawa har zuwa wannan lokaci dai bai ce komai ba akan wannan batu wannan hanya ta dade a lalace sa'annan jami'an tsaron suna amfani da lalacewa wannan hanya domin cin zarafin al'umma Salisu Muhammad Garba muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya
A jamhuriyar Nijar wata kungiya mai shiga tsakani don samar da maslaha ta zauna da ƴan kasuwa a Adamu Garam. Zaman na da azuman ƙarfafa hanyoyin samun jituwa ne a lokacin da aka samu wani ɗan saɓani. Wakiliyar mu Adamu Garam Tamar Abari ta aiko mana da wannan rahoto.
Hukumar kasa mai shiga tsakani ita ce ta shirye zaman don samun dabarun sasantawa tsakanin ƴan kasuwa kafin su je kotu. Malam Abdu Zakari shine zaunannen magatakarda na hukumar, shine kuma ya jagoranci wannan haduwa.
Wannan zama da muka yi muna sa ƴan kasuwar Niger, to yanzu dai na da magaram su gane menene ake nihi da Saint-Domingue da sai garbitra da Miami. Kun san yanzu a harkar kasuwanci mutane ƴan kasuwa ba su so su je justice. Saboda gudun tarwatu da ake to mun muna abu ne cikin siran babu tonaro shi kudan kasuwa bai san tonaro to kuma bayan wannan hallau kaman san turkin namu an mutun yazo shi yake zabal wanda zai mishi shari'a a rukai an kaje justice ba kai ba kake zabal jijikin ka to mu anan kai kake zabal wanda zai ma shari'a to galibi kuma muhin sulhu saboda akai sulhu mutane sun yi jin dadi tunda su suka samu gyaran matsalolin da suka samu
tafiya da ake yi kara zube kuma matsaloli na dada karuwa yasa suka samar da wannan hukuma inji shi
kaman kasashen Afrika kamar a ce Niger da babu justice dan aka samu matsala kama a gari sai adiba latizan gari su ne suke samu a samu sulhu to wannan dai shine dai yasa aka yi wannan santrikin to wannan santrikin abin da muke so mutane su gane chamber de commerce ne ta yi shi saboda ta kama ƴan kasuwa kaman abinda muke so saboda abinda muka yi so ƴan kasuwa an za su yi ka kasuwanci kamar haka a cikin takardun da za su yi aka samu matsala za a zo center tunda an bi sabo wannan ana iya zuwa justice a yi shekara da shekaru abu bai kare ba
a cewar magatakardan wannan tsari nasu yana ba ɗan kasuwa damar samun sassauci a lokacin da matsala ta taso
to mu kaman nan abun babban moriyar shi sai ki aka kare magana babu daga kaman a justice an mutum aka mun shari'a iya ci a bayar raba a je gaba har ta kai an kaman kayan kasuwanci ne an mutum ya ce bayar raba kaman a nan da magaram yake sai an je kurda apel ta nan da magaram to Allah ya taimaka da akwai ta nan da kurda apel kadai haitaye ne to kuma aka je aka wuce kurda apel aka yi furbuwa kamar abin da ake cewa furbuwa a hanyar faranshi to sai an je Abuja kenan dan kasuwa ya bi hanyar wadda za ta kawo mishi matsaloli da yawa a lokacin an yi ta hanyar mu ana kariya komai da komai a nan babu damar mutum ya ce bai yarda ba
a waje daya na tuntubi shugaban kungiyar ƴan kasuwa na jihar da magaran Alhaji Mamman Fari inda ya ce da ni ba shi da labarin wannan haduwa na kuma sake tuntubar wasu daga cikin mambobin kungiyar ta ƴan kasuwa hanan ma dai abin ya titira ba wanda ya amsa min Tamar Abari muryar Amurka daga da magaran a jamhuriyar Niger
muryar Amurka ake sauraro a shirin hantsi daga Abuja Yayin da ake samun takaddama tsakanin wasu jihohi a kudancin Najeriya wanda suke so gwamnatin tarayya ta tsama hannunta daga karbar harajin nan na VAT gwamnatin tarayya ta yi nasara a kotu da dakatar da jihohin da suka hada da Rivers da Lagos daga matakin karbar harajin na VAT Dan majalisar dattawa Sanato Adamu Aliru ya ce kashi 15 kacal gwamnatin tarayya ke karba.
Ko da ke ta wannan magana tana kotu, amma yana da wuya a bar ma jihohi su karbi VAT. Kasashe da yawa na duniya, central government ita ke karban VAT. In ka je UK, United Kingdom, Her Majesty's government ita ke karban VAT. A India, da jihohi ke karba. Amma daga baya aka gane cewa akwai matsaloli da yawa sai aka dawo ita central government ita ke karba Canada su ma haka Italy su ma haka yanzu in ka je United Arab Emirates sun introduce VAT kuma gwamnati central government ita ke karba ba jihohi ba to ballantana nan Nigeria kusan VAT din da ake karba a Nigeria wurare ne inda ita federal government ke da control kusan 70% 70% na VAT ake karba ana karbar shi ne a seaport kasuwar shi karban VAT ana karba a airport an shigo da kaya na cargo ana karɓar VAT a wurin. Sannan kamfanin nan manya-manya irin smart companies VAT da ake biya yawanci zai kai wajen 50%. Sannan kwangiloli da ake basuwa na federal government kusan zai kai wajen 35% yawan VAT da ake karɓa. Hayaniya ce kawai ake ta yi, amma na tabbatar in ka tambayi ra'ayin 'yan majalisa da yawa ba za su amince jihohi su karɓi VAT ba. Dan yana da wahala. Ai, VAT abin ne wanda ake karɓa based on consumption ko abinda za a ci ko za a yi amfani da shi. To in ka hito kaya sun hito daga cikin Lagos sun shigo Ibadan, Oyo gwamnati za ta karɓa, sun wuce zuwa Ilorin, Kwada gwamnati za ta karɓa, sun hito zuwa Niger, Niger gwamnati za ta karɓa, ya shigo Kebbi, Kebbi gwamnati za ta karɓa. To kaga wannan zai kawo matsaloli da yawa, zai kawo hayaniya, zai kawo ruɗu. Saboda mun ba mu goyon bayan jihohi su karɓi VAT a bar shi a central government. Kuma formula ɗin nan da ake raba VAT ɗin nan, federal government tana karɓan only 15%, 85% ana rabawa ga jihohi da kuma local government. Ita federal government duk hanyar da ake yi kashi 15% take karɓa, kashi 85% yana zuwa ga jihohi da kuma ƙananan hukumomi. To me ya ja wannan kuma hanyar haka?
Senata Adamu Aliyu a zantawarsa da Madina Dauda. Masanin kimiyyar siyasa a Jami'ar Abuja Dr. Abubakar Kari ya yi mana sharhi kan lamuran siyasar Najeriya gabanin gwagwarmayar babban zaben 2023. Karin azantawar da muka yi da shi ya ce ba abun mamaki bane sauya sheƙan 'yan siyasa daga wannan jam'iyya zuwa waccan.
To Ali, daga wannan yana da daɗaɗɗen tarihi kusan za a ce a dai wannan jamhuriya ta hudu tunda aka fara ta 1999. Abin ya zama kaman wata sara ko kuma wata tarbiyya, abubuwa ne da suke ta faruwa kuma sun shafi 'yan siyasa daban-daban daga jam'iyyu daban-daban wanda suke ta a canza sheka. Har kusan ma yanzu za a iya cewa a dai manyan jam'iyyu na Najeriya kusan sun rikide sun zama daya, idan banda a ci a wannan PDP ne, wannan APC ne, wannan ABGA ne. To amma idan ka duba take-takensu da aƙidarsu da manufofinsu kai har ma da burinsu kusan duka iri ɗaya ne. Abinda kawai ya dame su shi ne shi mulkin kansa, wato dundun mulki, kuma saboda kwaɗayi da tsananin son mulki mutum zai iya canza jam'iyyu biyu uku huɗu. Hasali ma akwai wani gwamna arewa maso yammacin ƙasar nan wanda kusan yana daga cikin waɗanda suke neman shugaban ƙasa yanzu. Tarihin siyasa daga 2003 ma zuwa yanzu shi ne ya canza jam'iyyu har sau shida. To akwai ire-irensu wanda suka canza sau biyu, sau uku, sau huɗu. Kusan ma yanzu abu mai wuya shi ne ka samu wanda bai taɓa canza jam'iyya ba. Wato su abinda suka sa a gaba kawai shine neman wannan mulki. Irin wannan canje-canjen ya fi kamari idan an kusan yin zaɓe. To amma ko ba zaɓen ma ana yi, saboda su hange suke yi a kan cewa wace dama ce tafi, wace jam'iyya ce za ta iya ba wa mutum dama ya cimma burinsa na zama ko shugaban ƙasa ko gwamna ko sanata ko kansila ko ma me. To shine za ka ga ana ta canza jam'iyyu.
Dokta, an ka duba kamar a jamhuriya ta farko zuwa jamhuriya ta biyu, haka 'yan siyasan wannan zamani suka dinga gudanar da siyasarsu?
Ko kaɗan. Ai, wadancan lokaci ana siyasa ta aƙida tsantsa. Idan aka ce mutum ɗan nefu ne, a Allah misali a arewacin Najeriya, kowa ya san cewa ɗan nefu ne, ya san menene aƙidar nefu, ya san menene manufofinta, me take so su cimma inda ta sa gaba. Haka ma 'yan MPC, haka idan an ce kai dan action group ne ko kuma dan NCNC. Sa'an nan kuma a jamhuriya ta biyu kowa ya riga ya san menene aƙida da kuma alƙiblar 'yan MPN. Yan mazan jiya ne, to amma kuma suna da aƙida wanda ta sha bamban da NGMPP da NPRP da NNAP da sauransu. Masana suna ganin cewa gushewar aƙida a cikin jam'iyyu ko kuma a cikin siyasar Najeriya ta fara ne daga jamhuriya ta uku. Duk da yake shi shugaba na wancan lokacin, Jenaral Ibrahim Babangida ya ce ya lura cewa tarihin siyasar Najeriya kullum akwai akidu biyu, to saboda haka shi da gwamnatinsa ta kafa jam'iyyu guda biyu, ta tilastawa yan siyasa shiga cikin wannan jam'iyyu guda biyu. To a wurin rububin shiga wannan jam'iyyun ne waɗanda kusan za a ce a tarihin su ne siyasa ko kuma a baya babu wanda ya haɗa su suka rika shiga jam'iyya ɗaya. Allah misali, idan ka ɗau jam'iyyar SDP na wancan lokaci, akwai waɗanda za a iya cewa 'yan mazan jiya ne irin su Abiola, akwai tsofin soja irin su Shehu Yar'Adua, akwai kuma 'yan NEPU da 'yan Santsi irin su Sulalami da su Abubakar Rini, akwai ma 'yan akidan nan ta Middle Belt irin su Solomon Lah da su Jerry Green duka a cikin jam'iyya ɗaya. To haka ma ita ma jam'iyyar NRC, akwai irin su Ishaku Ibrahim wanda kowa ya san cewa su ma 'yan NEPU ne a da suka shiga jam'iyya ɗaya, da irin su Umar Shinkafi, su Adamu Ciroma da sauransu. To a wannan lokacin ne aƙida ta fara gushewa, ya zama kawai abinda aka sa a gaba kawai shine neman iko, neman mulki, kuma domin cimma wannan buri kana iya yin haɗaka ko haɗa kai ko kuma ƙulla ƙawance da ma wanda za a iya cewa babu abin da ya haɗa ku da su.
Ugun dakta, za ka ga ba a daɗewa, za ka ga 'yan siyasa sun tafi ba da shugaban ƙasa, an je a mai da wani, za a ce wani ya je ya koma shugaban ƙasa ya karɓe shi, har ma wasu suna iƙirari ko kuma suna zargin cewa duk laifinka in ka koma yanzu wata jam'iyya sai ka kalla laifukan naka kamar an ajiye su.
To abu ma ya wuce zargi, tunda tsohon shugaban jam'iyyar APC da kanshi ya fito fili, wato Adams Oshiomhole, ya ce duk wani laifinka in ka shiga jam'iyyar APC an yafe maka, babu wanda ya tilasta shi. Shi ya fito karara ya faɗi wannan magana, kuma biri ya yi kama da mutum a daidai lokacin da ake wannan zargin da ke faɗa a lokacin ya wannan ikirarin. Kuma ko kafin lokacin akwai misalai na 'yan siyasa masu kashi a gindi kwarai da gaske waɗanda ake zargin sun tafkata asa, cin hanci da rashawa, waɗanda waɗansunsu ana bincikensu, waɗansunsu ma an kai su kotu. To amma saboda sun canza sheka, sun shiga cikin jam'iyyar gwamnati, shikenan kawai sai duk wannan tumce-tumce da ake musu kawai aka ne jin ɗuriyarsu. Jam'iyyar APC ta zama kaman wani tudun mun tsira. To saboda haka wani lokacin canza shekan da ake yi ana yi ne domin a tserar da kai, abinda Hausa suke cewa gafiya tsira da baki. To abin da yake faruwa kenan, a wasu lokace neman mulki ne, a wasu lokace kuma saboda canza shekan yakan sawawa a shi wanda ya hakan sa'ida, ko kuma a daga masa kafa, ko kuma dai a kyale shi kan a tumce shi.
Kar a shafa muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja. Ga shirinmu na gaba.
Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro, cikin shirin yanayi da muhalli tare da ni Aisha Mu'azu. Yau a cikin shirin muna tare da Farfesa Musa Tukuriya Kasai, tsohon shugaban jami'ar kimiyya da ke Wudil a jihar Kano, wanda ya yi bayani a game da yadda alaƙar da ke tsakanin yanayi da tattalin arziki yake, musamman idan aka yi la'akari da matsalar tsaro da yankin ke fama da ita.
Akwai alaka mai karfi tsakanin yanayi, muhalli da kuma tattalin arziki. Yawanci a kyakkyawan muhalli wanda yake cikin yanayi mai kyau ne akan samu a yi noma, a yi kiwo, a yi sana'o'i, da tattalin arziki yakan haɓaka. Muhalli yakan gurɓace saboda ɗumamar yanayi, wanda ƙona daji da kuma ayyukan kamfanoni yakan haifar, kuma yakan samar da illoli kamar su ambaliyar ruwa, fari da sauransu. Kuma su sukan shafi tattalin arziki kai tsaye, musamman ma a ƙasar Hausa da kuma ƙasashe masu tasowa, wanda yawancin mutane sun ta'allaka ne akan noma, kiwo, sana'o'i, ba aikin gwamnati ko kuma aikin albashi ba. Dinga kenan fari da ambaliyar ruwa zai rage yawan amfanin da ake samu, kuma kai tsaye zai rage yawan kayan gona da suke zuwa tasowa, wanda idan ba a samu isassun kayan gona sun zo kasuwa ba, tsada za ta yi yawa, kuma mutane za su rasa aikin yi da sauransu.
Kamar a makon jiya kuwa muna tare da Mutsani Cika Turinkawa wanda ya yi ƙarin bayani a game da yadda wannan matsala ta tsaro take shafar ruwan sha da irin hadarin da ka iya biyo baya.
Ko kuma wata illa da ake harsashen tana biyu a baya shine land pollution, because duk sanda wannan makamin ya tabi kasa to zai tarwa tsaurin, kuma zai doki lokaci mai tsawo kafin wannan wurin ya sake zama inda ana amfani da shi. Bisa ga wannan, idan kun duba ta kasa din na zawaye gari za ta zama no longer suitable na plant productions da kuma farming activities. Baya ga wannan, su ma ruwa din da makaman ke faduwa cikin su ma gradually za su zama contaminated, kuma zawaye gari menin bisashen da annan kilan domestic animals waɗanda annan mutane waɗanda suke zuwa da su suna ba su ruwa za su sha, kuma wannan contamination din zai haifar da illa ga su dabbobin. Mutane galibi da ke cikin dajin zaka ga ba rijiya ke gare su ba, so wayannan small water bodies din suna suke zuwa su sha dabbobin su sha, ba mamaki ana samun matsala ta wata annoba sanadiyar wannan operations din.
Shi ma dan kungiyar rajin kare muhalli Umar Sale Anka ya dora akan bayanan Malam Cika.
Sakamakon kuma gawawaki da kuma sauran matsaloli da za a samu zai iya taba ruwa na area maiwa, yawanci wasu za su fada kogi ko kuma wurare da ruwa ya taru, sakamakon haka za su shiga su rube, wannan zai iya haifar da wasu cututtuka da ba a san da su ba. Misali, da an taba samun irin wayannan matsaloli guraren hakan Adinai a Zamfara, wanda ya haifar da abubuwa da dama. So, tsarin na yanda Allah ya tsaro dajizuka din zaki ga cewa dole za a canza shi, domin me wasu guraren daman ba ma mutane, amma kuma sakamakon wannan abin da za a yi a sassare bishiya za su dawo, gudun structure din na forest din gaba daya zai canza. Daga karshe wasu daga cikin tsirran ko kuma bishiyoyi da ake da su wanda ba su daman da yawa, sakamakon wannan za a gano su kuma za a je a sare su. Bayan wannan abu, idan gwamnati ba ta tada shi tsaye ba, an je an bincika ina ne aka samu gawawaki kar a samu barkewa wasu cututtuka.
To, ba mai sallama da Farfesa Tukur ya kasi ba, sai da yi tsokaci a game da mafitar wannan yanayi da ake ciki.
Ba daya wannan ya sa guraren da abin ya shafa ya ki zaunuwa, mutane gurin sun kwaranyo zuwa birane neman ayyukan yi, neman abinci, wanda wannan ya shafi tsadar abinci a kasuwa, tunda ba a maje ba balle a noma, sai an gurare kadan da suke nomawa ake kawowa kasuwa. Banda wannan, kokarin da ake na magance su ya kawo harkoki na barin wuta da aka yi wanda ya haifar da kona dazuka wanda a ƙarshe shi ma zai shafi muhalli. Saboda haka, abu ne da yake a nannade a guri guda wanda kuma kowanne mara daɗi ne. Mafita gaskiya shine a yi ta'addua kamar yadda ake yi yanzu, a kuma ƙara ƙarfafawa gwamnatoci ƙarfin gwiwa cewa a gaggauta maganin wannan abu, sannan kuma mutanen da abin ya shafa wanda suka baro garuruwansu suna buƙatar tallafi na abinci da kuma samar da yanayi da za su koma har koki na sana'a da kuma abin samun masarufi. Saboda duk wanda ya bar inda yake ya dawo wani guri bai kuma iya samun abinci ko abin yi ba, to dole abin ya haifar da bara da sauransu, wanda kuma ba abu ne na ci gaba ba.
Mai sauraro, a nan za mu yi sallama da kai, sai kuma zuwa makon gobe idan Allah ne kowa mai komai ya ara mana rai, mu sake shigowa da wani sabon shirin yanayi da muhalli. Yanzu a magajin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da bakin namu, sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu, ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi.
Sauran VOA, ƙwarai ba shakka. Duk inda ka ji an ambaci zaure, to magana ce ta dattaku.
Shi zaman lafiya ba soja ke kawo zaman lafiya ba, al'umma ke kawo zaman lafiya da shugabanninsu.
A zaure dattawa ke maganar gyara.
Su ƴan sanda na ƙasar nan kowa ya sani suna rawa gani a wuraren da aka kai suna aiki.
Ƙorafi daga bakin masu ƙorafi.
Idan an zo a zaɓe a siyasance lokacin zaɓe, maza ƴan uwanmu sai su zauna suna ta discourage, suna hana a zaɓe mu.
Shi yasa a zauren VOA ƴan ƙasa ke iya faɗin ra'ayoyinsu da albarkacin bakinsu.
Mu dai ƴan shi'a ne, kuma shi'a za mu yi, shi'a ko maka zaɓa, ba kuma wanda isa hana mu.
Shawara daga bakin masu shawara.
Waɗanda za su fito su shiga harkar siyasa gwagwarmaya na jama'a cikin mata, to dole mu yi nazari da zancen ilimi.
Sauran VOA, wanda abokiyar kare kainarku ni Madina Dauda ke jagoranta.
ba sauraro da wannan muka kamo karshen wannan shiri na musamman sai dai da yamma da karfe 4 agogon Najeriya da Niger. Abokan aikin mu daga Washington DC za su kawo muku shirin rana. Kafin wannan lokaci, Salisu Shehu Ashaka nake cewa mu kasance lafiya.